أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها kwanan wata tara ga watan bakwai shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan hudu shekara ta 2015 alisafin turawa muna darasi na 14 a cikin wannan tafsiri na alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka na suratul tauba wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam dake Sabuwar Gando rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Idan ba ku manta ba, a darasin da ya gabata muna magana ne akan munafikai har yanzu. Dama ita suratul Tauba kisa malamai suka ce da ita al-Fadhiha, ma'ana sura mai tona asiri, tona asirin munafikai waɗanda suke yi wa musulunci barna da ta'addanci. To shine Allah yake tattaunan asirinsu, yana gaya mana sifofinsu, ya kawo yayi bayanai dalla dalla, sai har inda yazo yake magana akan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Yake magana akan larabawa ko mutanen ƙauye, har yace wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw. Daga cikin mutanen ƙauye dinnan akwai waɗanda suna ciyarwa ne wato ba dan Allah ba, suna ciyarwa ne dan suna ganin kaman sun yi hasara, shine maghraman, daga gharama ne, gharamatan wa khasaratan ala ita'ihi sawaban, suna ganin ko sun ciyar ma ba za su samu wani lada a wajen Allah ba. La yarjuna ala ita'ihi sawaban, ba sa tsammanin samun lada a wajen Allah, suna ganin duk wanda yake ciyarwa a duniya yana aikin banza ne kawai, kuma ba sa jin cewa wai wanda ya rike dukiyarsa ya ki ya taimakawa musulunci da musulmai ya saba wa Allah, ba sa jin cewa laifi ne, suna ganin daidai ne ka kika ciyar, ka kika taimaka, duk daidai ne. To shine yace wa minal arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, suna nan suna zaman jiran wato canjin zamani na sharri akan ku, shine ad-dawa'ir. Kalmar yatarabbasu ma'ana mutumin da zai zauna yana fakon bala'i ya sauka akan ka. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir wato suna ainihin sauraran da'ira, wato juyawan zamani na sharri ya juya akan ku ko musulmi. Allah ya ce alaihim da'iratu saw yaduru albala'u walhuznu alaihim, Allah ya juyar da bala'i da bakin ciki da damuwa akan su, ba za su taba ganin mummunan abu da abin ki akan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam insha Allah. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yace alaihim da'iratu saw wallahu sami'un alim, lalle Allah mai ji ne duk abin da suke aikatawa, alimun kuma masani ne akan duk abin da suke aikatawa. To amma daga cikin mutanen ƙauye, kaga yace wa minal a'rabi wa minal a'rab, to yanzu zai kebance wasu din daga cikin mutanen ƙauyen ba wai duka haka suke ba. To sai yace mai arama,
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
Allah ya ce wa min al-a'rab daga wasu cikin larabawa mutanen kauye shine dai al-a'rab kauye ba sai lalle balarabi shine a'rab balarabin kauye ba idan an ce a'rabi a larabci ana nufin wato ahlul badiya ko ahlul wato ahlul badu mutanen kauye to daga cikin mutanen kauye dinnan kaga a iya samu balarabi a iya samu wanda ba balarabi ba to daga cikin mutanen kauye da aka yi muku bayani man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda fa yayi imani da Allah da ranar karshe ko akwai wadanda suka yi imani cikakken imani da Allah da ranar karshe ba wai duk mutanen kauye ne ake nufi a cikin wadannan ayoyi da suka gabata ba Imam Mujahid yace sune banu muqarrin daga kabilar Muzaina Imam al-Kalbi yace kabila Aslam da Zifar da Juhaina ne man yu'minu billahi daga cikin su akwai wanda suka yi imani da Allah wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin indallah bayan imanin da suka yi da Allah kuma sun riki abin da suke ciyarwa ya zamanto qurbat al-qurbat jam'i ne na qurba in an ce qurba abinda ake neman samun kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi yani yatlubuna al-qurbata min Allah ko ila Allah suna ciyarwa abinda suke ciyarwa su suna neman lada ne yanzu ga wadancan suna ciyarwa sun mai da shi magraman su kuma wadannan sun mai da shi qurbat kun ga akwai bambanci tsakanin magram da qurbat magram wanda ya ciyar da shi yana ganin kawai asara ne babu wani lada a kai qurbat shi kuma ya ciyar ne yana neman Allah ya ba kara masa matsayi da kusanci da shi to daga cikin su akwai masu wannan kyakkyawan niyya wa salawatir rasul kuma suna ciyarwa ne dan suna neman salawatir rasul kalmar salawatir rasul tana nufin du'aur rasul addu'o'in annabi da istighfarin annabi suna kwadayin addu'ar da manzon Allah zai musu yayin da suka ciyar saboda Allah idan sun taimaki addinin Allah annabi yana yin addu'a ta musamman ga duk waɗanda suke agazawa yana musu addu'a Allah ya ce ala innaha qurbatun lahum kun ga kulura da kira'ar ala innaha qurba qurbatul lahum a kira'an nafi a da riwayar warshu ala innaha qurbatu babu ba sukunin ra bane a wannan kira'ar qur'anan da suke hannunku qurba amma a wannan kira'a ta nafi a bi riwayar ta warsh qurba bi dammir ra da yi wa ra'un dinnan wato damma to me ake nufi da wannan ala innaha qurbatul lahum din qurbatul lahum idan ya zama bi dammir ra mana ala innaha hasilul lahum ko hasilatul lahum wannan abun da suke nema insha Allah za su same shi in wancan kira'an ne ala innaha qurbatul lahum to lalle kam za su samu kusanci din zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala sauran qurra'u sun karanta bi sukunir ra sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi da sannu Allah zai shigar da su cikin rahamarsa anan ana nufin cikin aljannarsa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne to anan gurin idan kun lura wannan ayat ta nuna mana wancan hukunci da aka yi na mutanen kauye ba wai dukansu ne suke da wannan hali ko suke da wannan dabi'a din ba akwai na kirki a cikin su akwai kuma na banza Allah ubangiji ya datar da mu akan bin hanya ta kware sai Allah ya ce mai kuma mala
wassabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كُنْغَا إِنْ كُلُّ رَدَّ وَنَّا آيَةٍ تَجَبَاتَ وَمِنَ الْأَعْرَابِ daga cikin mutanen kauye da Allah ya faɗa man yu'minu billahi wal yawmil akhiri har zuwa ƙarshen aya Allah ya boye ko to sai kuma ya dada junawa yace to ga wasu abun yabo wassabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar da waɗanda suka riga kowa in an ce as-sabiq daga sabaqani sabaqa wato wanda yake farata wanda ya riga ya wuce as-sabiquna wadanda suka wuce suka shude al-awwaluna tun na farko farko min al-muhajirin wal ansar daga cikin al-muhajirun wanda suka hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma su mutanen madina din as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar kaga an fadi su ba fadi mai ainihin wato suke ciki ba al-ansar dinnan jama'a sune waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da shi manzon Allah yayyo hijira daga makka zuwa madina kun san annabi asalin sa dan makka ne amma ya dawo madina ya samu gatan da bai samu a makka ba suka taimaki manzon Allah ala a'da'ihi min ahli makkata ko min ahli madinati suka taimaka manzon Allah akan yakar abokanan gaban sa mutanen madina da wanda suke gaba da shi a makka walladhina taba'uhum bisanin da kuma wadanda suka bi su da kyautatawa sune baqiyatul muhajirin wal ansar sauran al muhajirun wal ansar banda as-sabiquna al awwalun din dan zamu zo mu fadi suwa as-sabiquna al awwalun a cikin sahabban ma jama'a ba wai kowa ne as-sabiquna al awwalun ba daban ne akwai wadanda suke daban ne kenan wani bangare ne as-sabiquna al awwalun to dan a game mana sahabban gabaki dai bayan an ce min al muhajirin wal ansar sai aka ce wal ladina taba'uhum bisanin malamai suka ce ana nufin baqiyatul muhajirin wal ansar siwa as-sabiqina al awwalina kenan an gane ko wasu kuma suka ce a'a humul ladina salaku sabilahum wal ladina taba'uhum bisanin sune wanda suka bi hanyar su da kyautatawa wajen imani da hijira da taimakon addini har zuwa ranar tashi alkiyama kai ma zaka iya shiga cikin wannan kenan imamu ata yace humul ladina yadhkuruna al-muhajirin wal ansar bitarahumi wad du'a as-sabiquna al-awwalun dinnan sune wadanda suke ambaton al-muhajiruna wal ansar bayan sun bar duniya suna cewa Allah ya ji kansu suna yi musu addu'a ta kwarai to sune walladhina taba'uhum bisanin wadanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah kuma ai Allah ya yadda da su waradu anhu su ma sun yadda da Allah wannan iya yabo kenan Allah ya yadda da su ma sun yadda da Allah kaga ba fa cewa aka yi sun yadda da Allah Allah ya yadda da su ba sai aka fara cewa Allah ya yadda da su ko ba a ce ma sun yadda da Allah ba ai ya wadatar Allah ya yadda da su waradu anhu su ma sun yadda da Allah wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar wannan ayar a duk qur'ani gabaki daya ita daya ce ayat surat tauba aya ta 100 kenan wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar duk ayoyin zaka ji min tahta al-anhar ne amma wannan tahta al-anhar jannatin tajri tahta ba wai min tahta ba ita kadai ne kuma akan sabban annabi suke magana wanda ya so ya so wanda bai so ba kuma ya sa kansa inda duk zai sa kansa ita kadai ce a cikin alkurani tana da fun sabban annabi Allah ya tanadar musu da ainihin wato aljannatai waɗanda koramai ke gudana a ƙarƙashin su a kira'ar Ibn Kathir jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha kira'ar Ibn Kathir kenan haka aka samu kuma a mushaf na mutanen makka qur'anin mutanen makka haka suke karantawa khalidina fiha abadan suna masu kaddara madawama a cikin wannan aljanna ba a fita ustaz idan an shiga aljanna ba a fita wani baya zuwa a ce wai yau yayi wani laifi wai an kore shi ya fita wai ba a fita kwata kwata ذلك الفوز العظيم وانشانك شيني ببر ربو ان جاء الله تبارك وتعالى الفوز العظيم ربوني مي جرمان قسي تو انا مقولن ما لم يسن يساباني شن ويسوا اي السابقون الاولون لن سوا اي سوا اي السابقون الاولون سعيد بن المسيب دا امام قتادة دا ابن سيرين سكتي ودنن السابقون الاولون sune mutanen da suka yi sallah suka kalli alƙibla guda biyu sun kalli baitul maqdis aka lokacin alqibla tana baitul maqdis kuma duk aka juya alqibla ta koma ana kallon makka kuma duk suka sallata duk alqibla guda biyu suka sallata kaga wannan yan farko farko kenan sunni as-sabiqun al-awwalun a riwayar imam ata ibn abi rabah yace as-sabiqun al-awwalun ana nufin mutanen badar ne waɗanda duk suka je yakin badar sune as-sabiqun al-awwalun imam ash-sha'bi yace a humul ladina shahidu bai'atul ridwan sune wanda suka halarci wannan bai'atul ridwan wanda aka yi ta a hudaybiya wanda Allah yace su ma ya yadda da su an yi sabani shin wai waye ma na farko da ya fara yin imani da manzon Allah waye fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata bayan matarsa Nana Khadija sun yi ittifaki a duk duniya wacce ta fara imani da manzon Allah ita ce Khadija bintu Khuwailid mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babbar mata mai matsayi mai daraja wasu suka ce mutum na farko wanda ya fara imani Ali bin Abi Talib haka wasu suka faɗa wannan shine ra'ayin Jabir dan Abdullahi in an tambaye ka waye fara musulunta sai ya ce Ali wannan kuma shine ra'ayin Mujahid da Ibn Ishaq Ali bin Abi Talib jama'a ya musulunta ne yana da shekara 10 dan shekara 10 yana da shekara 10 kacalai musulunta wasu suka ce a'a wanda ya fara musulunta a cikin manya Abubakar ne a cikin manya sayyidina Abubakar haka Abdullahi dan Abbas ya fada bayan Khadija wanda ya fara kalmar shahada Abubakar ne sai kuma Aliyu wannan shine ra'ayin Imam Sha'bi da Ibrahim an-Nakhai Allah ya ji kansu da rahama gaba daya wasu malaman suka ce a'a wanda ma ya fara musulunta Zaid bin Haritha ne Zaid dan Haritha shine ra'ayin Imam Zuhri da Urwa ibn Zubair Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali Allah ya masa rahama sai da bara ya hada waɗannan kaululuka gabaki ɗayan su in kullu lura akwai bambance bambancen ra'ayi kenan wannan yace wance wannan yace wani wannan yace wani sai yace to ga yadda lamarin yake wanda ya fara musulunta a cikin mazaje manya shine Abubakar shine number 1 Abubakar Siddiq Abdullahi ibn Usman ibn Abi Quhafa shine na farkon musulunta haka Allah ya ga dama kuma shine khalifan manzon Allah na farko amma abun tausayi abun bakin ciki abun ciwo shi a ba su da babban kafiri a duniya irin Abubakar mun ciwo abun bakin ciki su Abubakar ba musulmi bane a wajen su duk da wannan maganganun da malaman suke faɗa shi yasa shi a bala'i ce sharri ne masifa ne shi'a duk wanda ya tsautsayi ya ɗebe shi ya fada cikin wannan mugunyar aqida da ya yi kokari ya tuba dan babu alheri ga dan adam din da zai zo yana zagin Abubakar da Umar da sauran sahabbai kun ji daya a cikin mata kuma wannan daman ba magana na Khadija a cikin yara kuma Ali bin Abi Talib a cikin bayi kuma Zaid bin Haritha ba shikenan ba kaga ya rabu to wannan shine wanda suka fara musulunta Ibn Ishaq yana faɗa cewa yayin da sayyidina Abubakar ya musulunta ku ji wannan kisar da kyau yayin da sayyidina Abubakar Siddiq ya musulunta ya bayyana musuluncin sa ya kuma kama da'awa yana kira zuwa ga Allah da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar an ce mutum ne wanda tun kafin ya musulunta mutanensa ko al'ummarsa ko jama'arsa suna son sa sosai rajul ne muhabbab wato ana son sa muhabbaban ko mutum ne mai saukin sha'ani kwarai da gaske a duk cikin Qurayshawa ba wanda yafi kowa sanin dangantakan mutane yace kai wane ne dan wane jikan wane asalinku daga gari ne kaza daga wane ne ya haife ku kakanku na kaza shine wani babu ya Abubakar wannan ya rufe kofa kowa ya sani labari dai na dangantaka baya shi kuma mutum ne dan kasuwa babban dan kasuwa yana da wato kasuwanci mai kyau ya kware akan harkar kasuwanci sayyidina Abubakar duk wani dan kasuwa na kware da yake so yayi kasuwanci mai albarka yana da kyau ya nemi tarihin kasuwancin sayyidina Abubakar ya jiya ya Abubakar yayi kasuwancin sa dan zai haskaka masa hanya bayan wannan mutum ne wanda yake tun a lokacin kafin mutane kafin ma ya musulunta jama'ar sa suna zuwa wurin sa suna neman taimako a wajen sa kuma ya taimaka wa mutane bila adadin shi yasa ma yazo lokacin da ya musulunta din idan wani kafiri yazo zai rashin mutunci ko rashin kirki wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya leka ya ga manzon Allah ya ga Abubakar a wurin sai ya ce kashi yana ganin Abubakar sai ya ce kai ba zan iya ba sai ya ce wallahi da ba dan mutuncin da ka mana tun a jahiliya ba da an yi kaza amma kimar da ka mana mutuncin da ka mana ba za mu iya rama maka da mummunan abu ba so wannan kadai mutuncin sa da kimar sa ya bawa musulunci kariya ba kadan ba jama'a wannan labarin ana fadan sa fa tun kafin ya musulunta yake mutunci dan ka zama mai mutunci ka zama mai kimanta mutane ka zama mai taimakon al'umma har wanda baya addinin ka ka taimaka masa idan sun ganka su ce wani mai taimako ne shi kansa taimakon da'awa ne to mutun ne da jama'a suna son sa sosai sayyidina Abubakar to amma duk da haka an gaya muku sai da ya gamu da wulakanci a wurin Qurayshawa akwai wanda suka yi tauri suka goge wajen rashin mutunci sai da suka rufe ido suka yi mai rashin kirki yana kira izuwa ga musulunci duk wanda ya ga ya amintu da shi sai ya je tallata masa kalmar musulunci wannan ta sa sayyidina Abubakar yana daga cikin waɗanda suka fi kowa musuluntar da mutane da yawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗanda ya musuluntar manyan sahabbai waɗanda duniya ta amintu da su ta san su Usman ibn Affan duba daraja duba kima duba daukaka duba sharafa duba matsayi amma wallahi a hannun Abubakar ya musulunta Zubair ibn al-Awwam waɗannan duk suna cikin asharatul mubashirin bil janna Az-Zubair ibn al-Awwam Abdurrahman dan Auf Abdurrahman ibn Auf shi ma hannun Abubakar ya musulunta Sa'ad ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaidullah duk shi ya musuluntar da waɗannan sayyidina Abubakar gaba ɗaya su ya ɗebe su ya ce ku tashi mu tafi gurin manzon Allah lokacin duk gaba ɗaya sababbin musulunta ne waɗanda su ne fa musuluncin yanzu maganar su ita ce musuluncin Abubakar ne gaba ɗaya sanadin shigan su musulunci yanzu ya kamata a ce wani addini ya zo wai daga cikin addinai wai yana zagin wannan bawan Allah akwai asara da tabi wadda ta wuce wannan mutum ya rufe ido ya sa fuskar sa bula ya rinka tsine wannan mutum yana la'antar sa ya kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da suka miƙa wuya suka musulunta mutum takwas ne waɗannan mutum takwas ɗin malamai suka ce wannan aya ta wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar suna nufin waɗannan mutanen da Abubakar ya musulunta ɗin ne da wanda aka lissafa ɗin nan ko kuma ka ɗauki wancan ra'ayin idan ka haɗu da su da shi kansa Abubakar da na Khadija Aliyu su Zaid bin Harisa da su wannan Abdurrahman ibn Auf da su Usman bin Affan su Sa'ad bin Abi Waqqas Talha ibn Ubaidullah duka waɗannan idan ka haɗu su ne as-sabiqunal awwalun ba kaga fasara ta fito ba ba kuma su ne na farkon musulunta ba tunda Abubakar yana musulunta sai ya kama da'awa yana da'awa kuma Allah ya taimake shi ya samu da waɗannan mutanen daga baya mutane suka yi tashbiyowa baya suna ta shiga musulunci to akwai kuma wannan wasu cikin al-ansar wannan cikin muhajirun ne al-ansar kuma sunan da suka yi manzon Allah mubaya'a a lailatul aqaba mutum shida ne al-aqabatul ula kenan akwai kuma mutum 70 a cikin al-aqaba saniya waɗanda suka yi imani lokacin da Mus'ab ibn Umair ya zo Madina lokacin da yake karantar da su Qur'ani idan za ku tuna ai Mus'ab ibn Umair ba shine ambasada na farko da annabi ya tura shi Madina ya bude Madina da karatun Qur'ani ba to shi kansa Mus'ab ibn Umair wannan matashi yaro makarancin Qur'ani aslama ala yadihi khalqun kaseer jama'a masu tarin yawa sun musulunta minan nisa'i wasibyan daga mata da yara dan Musab ibn Umair idan yazo Madina saboda tsafar iya karatun Qur'anin sa su kuma larabawa ne suna ji wallahi gayyata su ake da Allah zo ka je gidan mu ka karanta mana mu ji yace to shikenan idan yaje ya zauna ya nade kafa sai rinka zabga musu Qur'ani sai ga suna kada kai suna cewa in ya gama sai a ce zamu musulunta gida guda sai musulunta yace to ku zo ya ba su kalma aikin sa kenan shi da'awarsa da Qur'ani yake karatun Qur'ani kullun zai je ta zabgawa suna ji sai ta musulunta kai yanzu ba irin ka ba kai an zo an kunna Qur'ani ma a cikin mutane kashe 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 baka ma bari a kunna ba wai ka ce mutane ku yi shiru an kunna Qur'ani ba a'a sai ya ce kashe 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 baka da Qur'ani a gidanka limamin masallacin kuke zuwa akar makala da Allah ko za a taimaka mun a bani sadaka Qur'ani wani babban mutum yazo ya same ni ina ganin mutuncin sa wallahi mala da rufin asirin sa da komai nace muku babban mutum amma ce yake wallahi malam ba ni da Qur'ani Qur'anin nan naku na masallaci aban daya mana malam kuma Qur'anin fa kasuwa fa muka je fa muka saya fa 500 550 fa ake sayarwa kwaya daya wani ne fa yaje cire kuɗi ya bayar fa aka je aka sayo shi kuma mai kuɗi ne fa amma tunda a masallaci yake ya ganshi a banza bai yace a bashi kwaya daya a bashi kwaya daya ni kuttuma da bakin ciki ma hana in ce masa komai ma wallahi kullun na kalle shi na kada kai nace lalle mutanen mu Allah ya sauwake rashin wayewar Allah ya sauke ba wai mutum ya je kasuwa ya cire 5,000 ya je dauko kofi 10 kofi 15 ya kawo masallaci ya dauki daya rike kawo masallaci ba a'a na masallacin ma yake so a dauka bashi ba haushi kenan mai ba haushi on shi gani yake yi hakan shine burgewa hakan shine wayewa na shafa da annabi mai ta da yawan mutane mai da Qur'ani komai a gidajen mu ba da yawan mutane wallahi malam za ga mutum musulmi ne wallahi ba Qur'ani izo 60 a gidansa Allah karab kace wallahi ba to me dalilin karanta Qur'ani shi baya karantawa Allah dai ya kaddara musulmi ne ka ganshi ya zauna wata ran ya bude Qur'ani wai a gida da ake dan zama ana neman takarubi izuwa ga Ubangiji yana yi shi baya yi matarsa ba ta yi bai kaita makaranta ba ƴaƴansa ƴan boko ne ba sa yi shi kawai abin da yawa ya gari ya tafi aikin gwamnatin su kawai tafi kasuwarsa babu Qur'ani in an ci sa yaran suna zuwa Islamiyya watakila a samu izu 3 izu 5 izu 10 in ta yi tsawo amma Qur'ani izu 60 babu to in ma akwai shi din bai iya karanta shi ba masu kokarin ne ma za ka suna da shi yayi wajen shekara 5 ba a karanta shi ba wallahi wani ko da azumi baya daukan Qur'ani gidansa ya kade mai kura ya karanta shi bai da shi kuma kai din ma ya kamata ka tambaye kanka Qur'ani nawa ne a gidanka da naka da na matarka da ɗayar da waccar ɗin da wannan ɗin ƴaƴanka kana da shi kana da shi ko sai dai na masallaci na'am abinda kake kimanta shi kana mutunta shi ya kamata ko ba dan komai ba ma a ganka tare da shi ko dan in ka mutu ma ƴaƴanka su ce babanmu ya mutu ya ban mana Qur'ani to wannan Qur'anin da shi Musab ibn Umair ya tashi yaje ya shiga Madina yayi ta karanta musu shi suna musulunta jama'a waɗannan sune as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wasu malamai suka ce a'a sune waɗanda suka yi hijira da dangin su suka rabu da iyalan su kaji ko suka yi hijira da dangin su da komai suka rabu da iyalan su suka bar garurukan su suka koma Madina da al-ansar din kuma wanda suka taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka bi shi da kyautatawa a har zuwa tashi alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi sahabbai manzon Allah sahabban sa gabaki daya wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayani akan falalar sahabbai dan a ciki kun ga ya ce ya gafarta musu ya yadda da su sun yadda da Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk mutumin da ya yadda da Allah kuma Allah ya yadda da shi ko duk mutumin da Allah ya yadda da shi to Allah fa baya fushi da shi har abada shi kan wannan mutumin kan ai ya gama dacewa ai ya gama warkewa yayi nasara lamarin Allah kuma baya zuwa yace na fasa to su waye Allah ya yadda da su yanzu duk jawabin nan da su ake ba sa bai bane to Allah yace radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah Allah ya yadda da su ba wannan ba wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu Allah ya tanada musu da aljannati kenan yan aljanna ne amma musu tanadi kafin su zo wanda koramai na gudana a cikin wannan aljannati ba wannan kade ba khalidina fiha suna masu kaddara madawama a cikin wannan aljanna ba wannan kade ba abadan har abada ba wannan kade ba Allah ya ce tab zalikal fawzul azim lalle wannan shine babbar rabo to me ake nema me mutane suke nema sama da wannan ko wannan ayar kade Allah madaukin sarki saukar a cikin qur'ani da take magana akan falalar sabai ai ina jin yayi sa to ballantana ga ayoyin nan rututu a cikin alqur'ani masu tarin yawa da suke nuni akan Allah ya yadda da su duk inda kaji Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu to asaban annabi ne to yanzu ga abin da Allah ya faɗa sai kuma wani yazo ya ce wai a'a basir da a'a saban annabi kafirai ne a'udhu billahi da wannan kalma a'a ai duk munafikai ne ake waye da shi subhanallah wannan zagin annabi ne shi yasa kullum muna faɗa muna maimaita aqidar ahlus sunna wal jamaa aqida ce da take tahtarimu sahaba tana girmama sahabbai tana mutunta sahabbai tana kimanta sahabbai alamar ahlus sunna na kwarai ko malami ko mai da'awa ko limami ko mutum gama garin mutane za ga yana daraja sabon annabi sallallahu alaihi wasallam alamar dan bid'a kuma shine wanda zaka ga in an ambaci sabai baya ambatan su da alheri da mummunan abu yake ambatan su yanzu kaga wannan ayar gaba ɗaya sabai Allah ya ce ya yadda da su sun yadda da shi wani kuma yazo ya ce ba a yadda da su ba su kaza ne yanzu wannan ba qur'ani ya ƙaryata ba qur'ani ya ƙaryata to me amfanin addinin da yake ƙaryata qur'ani to ga nan kuma annabi yana faɗa a cikin hadisi sahihi la tasubbu ashabi kar ku yadda ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ciyar da maimakon kamar dutsen uhud a matsayin zinari zalla ya bayar da shi sadaka fi sabilillah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo ya ciyar da tafin hannunsa kawai wannan manzon Allah ya ce wallahi ɗayan ku ba zai kai ladan rabin tafin hannun sahabin annabi ba da ɗayan ku afwan zai ciyar da misalin dutsen uhud gaba ɗaya sahabi ya ciyar da tafin hannu kai fa ka ciyar da dutsen uhud duba girman dutsen uhud duba yawan a matsayin zinari ka ciyar da shi sahabi kuma ya ciyar da tafin hannu ɗaya ko rabin tafin hannu ɗaya wallahi na sahabi ya fi naka lada mutanen nan ba su da kama mala ba wanda ya kai su Allah ya ba su daraja Allah ya ba su ɗaukaka to shi yasa manzo Allah ya ce kada ku rinka zagin su kada ku rinka la'antar su haka Imam al-Bukhari ya rubuta wannan hadisi a fadailus sahaba da Imam Muslim shi ma a fadailus sahaba Allah ya yadda da su sun yadda da Allah to bayan nan kuma bayan sahabbai sai kuma Allah ya jarabe su da wasu mutane munafikai Allah ya sake dawowa kan munafikan nan dai har yanzu ba a gama da su ba arama mai Allah ya ce
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
وممن حولكم من الأعراب منافقون daga cikin waɗanda suke gefen ku shine haulakum daga cikin wanda suke gefe gefen ku min al-a'rab cikin mutanen ƙauye munafiqun akwai fa munafikai daga Muzaina da Juhaina da Ashja da Aslam da Ghifar kenan sune wanda suke gefen su dan a lokacin saboda gidajen su suna kusa da Madina ne a wannan lokacin ne. ومن أهل المدينة هر ما دغا cikin mutanen Madina akwai munafikan cikin kabilar Aus da Khazraj bayan Muzaina da Juhaina da Aslam da Ghifar a cikin Aslam a cikin Aus da Khazraj ma akwai munafikan maradu ala nifaqi kalmar maradu tana nufin maranu abinda ake nufi da maranu wato tamarradu sun yi tauri sun nuna akan munafircin mutumin da ya goge shine marin marana ya goge akan munafirci mana ba jigari-jigarin munafiki bane gogagge ne mara kirki shine maradu alan nifaqi ai maranu alan nifaqi ko tamarradu alan nifaqi subhanallah mutumin da ya saba da abu ya mai da shi ya zama masa jini da tsoka la ta'lamuhum kai Muhammadu fa baka san su ba sallallahu alaihi wasallama nahnu na'lamuhum mu muka san su Allahu akbar Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin munafikan nan fa akwai wanda kai Muhammadu ma baka ma san su ba suna tare da kai suna karkashin ka amma wallahi baka san su ba in ji Allah yace mu muka san su wani abu sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala sanu'azzibuhum marratayn za mu yi musu azaba sau biyu shine marratayn kala biyu malamai suka ce kamar yadda Imam Suddi ya ruwaito manzo Allah ya tashi yana huduba ranar Juma'a sai tashi yana cewa wani tashi ka fita munafiki ne kai wani tashi ka fita kai ma munafiki ne ya fitar da wasu mutane daga cikin masallaci ya nuna su yace waɗannan duk munafikai ne ina fatan kuna fahimta yace munafikai ne ya kunyata su to tunda annabi ya ce munafikai ne akwai wani jawabi kuma ai babu to wannan shine azabar farko ta duniya sanu azibuhum marratayn za a kunyata su kunyar duniya kamar yanzu a yanzu duk wanda Allah ya sa aka gane munafiki ne kaga yana cikin kunya da tozarta a cikin mutanansa bai da sake yana ji yana jin tsoro to wannan azaba farko kenan a duniya azaba ta biyu kuma akwai azaba kabari wannan fassara ta farko kenan wasu kuma suka ce akwai azaba kabari akwai kuma azaba a jahannama Allah zai hada musu wasu suka ce a'a za a je yaki za a kakkashe su ga kuma azabar kabari da za su hadu da shi wasu suka ce Allah Ubangiji zai jarrabe su da yunwa a wannan duniya kuma su zo su mutu su shiga azaba wasu suka ce Allah zai jarrabe su da bala'i a cikin dukiyarsu da iyalansu bayan wannan kuma bai zai sauƙaƙa musu ba insha Allahu a lahira ma sai ya jarrabe su ke musu azaba kaga azaba biyu kenan Abdullahi dan Abbas yace idan an gane su a tsayar musu da haddi a nan duniya azaba farko azaba ta biyu kuma ya musu azaba a lahira Imam Ibn Ishaq yace a'a ai ga azaba da ta fako wace bakin ciki da yake tattara da su yayin da duk lokacin da musulunci ya ci gaba sai su tattaru da bakin ciki da bacin rai wannan ma azaba ne saboda shi munafiki malam duk inda aka ga ya ga an ci gaba to sai gaban sa yana faduwa baya su kamar misali duk ranar da ya zo wucewa ya ga a wata anguwa an gina masallaci to yana cikin bakin ciki da bacin rai yanzu kun mutane har masallaci suke ginawa duk inda ya ga an je karatu an hadu ana yin karatu mutane suna biyin addini sai bakin ciki ya dame shi. Duk inda yaga musulunci ya daukaka, an samu nasara, bangaren musulunci su suka yi nasara, to shi kuma baya iya bacci, yana cikin tashin hankali da damuwa, saboda in bangaren kafiran ne suke kai, to shi yafi morewa, saboda ƴan uwansa ne munafiki kenan. An cusa musu damuwa da bacin rai da bakin ciki saboda ci gaban musulunci da addini. To bayan wannan kuma idan sun mutu kuma Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu azaba ranar tashin alkiyama. To dinna shine sanu azibu marratain thumma yuradduna ila adabin azim, sannan kuma za a juyar da su zuwa ga azaba mai girman gaske, ita ce azabar ranar tashin alkiyama kenan. Allah Ubangiji ya kiyaye mu da ita. To anan gurin ƴan uwana mu lura da wannan aya din. Wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna, annabi yana Allah yana gaya manzon Allah, to ka kula fa cikin mutanen gefe gefen ka makotan ka ma akwai su. To idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa Allah ya jarabe shi da na gefe gefen sa yana fama da munafikai, kai yanzu kana tsammani sai ka kubuta? Ba wani wanda yake da garanti yayi cewa shi ya kubuta, wallahi ba mamaki na gindin ka ya zama munafikai ne. A zo a dasa maka inan nan munafiki a kasan ka, ya ta maka munafurci, ku yi abu tiryam 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 sai ga abu yana lalacewa, ana lalata shi ashe daga gida ne. Malam za a iya jarraba ka matarka ta zama munafika, iya musifa kenan. Za a iya jarraban ka a cikin ƴaƴanka guda ɗaya ya ware ya zama munafiki, kuma shi tsayar munafiki mun sha faɗa muna maimaita muku, ba a gane shi da rigarsa ko wani abu. Sifar mutanen kirki yake da ita a zahiri. To kaga shi yana da kiyaye koyon uwana mu yi taka tsantsan. Shi yasa aka ce mu'amala da mutane kowa ka tsaya ka karanta shi daka da waje. Yanda ka san zaka wanke riga daka da waje ka duba ta ka murje ta sosai, kowa kai masa haka ka karanta shi ka gane shi. Ta yanda duk lokacin da wani abu ya bullo in ta bangaren wane ne yana bayyana, kawai zaka ce ba wane wani. Shikenan kawai na fahimta. Inde wane ne na fahimta. Saboda ka karance shi. Ko ba ka bane ba. Duk abinda ka karanta shi ba za ka san shi ba. Littafi ma da baya magana baya motsi, in ka karanta shi kake sanin sa, da an daga shi zaka ce ka san abin da ke cikin sa daka da waje. Ballantana dan adam da yau da gobe kana tare da shi kuma yana motsi, yana magana, yana taimakon ka yi magana ka tafka, kuma yana mu'amala ka gane. So zai iya yiwa Allah ya jarrabe mu da munafikai a gindinmu a tattare da mu. Sannan kuma ba lalle bane mu san dukkan munafikai, tun daga manzon Allah an ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sai ka rayu da munafiki shekara 30, wallahi baka taba sanin munafiki bane har ya mutu. Kai kanka haka mutu, wallahi ba za ka san cewa munafiki bane. Kuma ba dole ne sai ka san shi ba. Ko dole ne? Ba dole bane sai ka san shi. Ba sharadi bane ba. To shine fikihun da zamu fahimta anan. To sai Allah ya sake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim wa akharun, wasu daga cikin mutanen Madina din ko kuma cikin mutanen ƙauye din. An gane ko? Ba ana nufin munafikai bane. Wannan wa akharun din ba ana nufin wasu daga cikin munafikai ba. A wasu daga cikin mutanen Madina ko kuma wasu daga cikin mutanen ƙauye ya itarafu bi dhunubihim, sun tabbatar da laifinsu da zunubinsu. Kalmar i'tarafu tana nufin aqarru bi dhunubihim, da laifufukan sun tabbatar da laifufukan su. Khalatu amalan salihan, suka cakuda da kuma kyawawan aiki, sun yi zunubi sun yadda, suka kuma aikata aiki mai kyau, ga tuba. Wa akhara sayyi'an, ga aiki mai kyau ga wani kuma mummunan aiki. Ina fata ana fahimta. Kamar a cakuɗa ruwa da nono, an gane? Yawwa. To menene mummunan aikin? Kin zuwa yaƙi. Lalle sun yi laifi sun faɗa, ya manzo Allah mun yi laifi, mun ki mu bi ka yaƙi. Kaga sun faɗa, sun yi confessing laifin da suka yi ko? Sun yi i'tiraf kenan. Mutum ya tabbatar wa kansa. To irin waɗannan mutane asallahu an yatuba alaihim, da sannu Allah madaukin sarki zai yafe musu, tunda dai sun faɗa sun yi furuci cewa sun yi laifi. Dama abinda Allah yake so ka furta cewa kai laifi din, lalle Allah zai yafe musu. Inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Malamai suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da mutanen da suka ki zuwa yakin Tabuka sai kuma suka yi nadama akan kin zuwa yakin. Suka ce to gashi Annabi ya tafi yaki, mu kuma mun zauna mun shiga inuwa mun hadu tare da mata da yara kanana. Manzon Allah kuma yana can yana cikin jihadi yana yaki ana cikin kashe-kashe a tsammanin su ana yakin. Yayin da manzon Allah ya matso ya zo dawowa a Madina sai suka ce kai hukuncin da zamu yi wa kanmu shine zamu je mu samu igiyoyi mu samu irin fila-fila waɗannan na cikin masallaci amudi filas zamu daddaure kawo kanmu bara mu kwance kanmu ba har sai manzon Allah da kansa ya zo ya kwance mu da kansa dan me dan mu nuna masa mun yi laifi ma'ana su kafin ma annabi ya dau hukunci akan su na kin zuwa yaki bari su je samu igiyoyi su daddaure kansu tattamke kansu babu ci babu sha babu wali babu bayan gida tunda sun ji manzon Allah ya matso amma waye da suka tabbata annabi ya taho fa yawa suka daure kansu suka ce dan annabi ya zo ya mana uzuri yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo masallaci sai ya ga mutane a daddaure a tattamke a cikin masallaci sai ta man haula wadannan kuma su waye me ya faru kun ga wannan yake nuna manzon Allah bai san gaibo ba ko na'am inda ya san gaibo zai tambaya ya san me yasa suka yi ko to bai sani ba bai san gaibo ba sai suka ce ai waɗannan su ne waɗanda suka isbi ka yakin Tabuka suka zauna a gida tare da mata da yan kananan yara suka zo ta daure kan suka ce wallahi sai ka zo kai zaka kwance su ka nuna ka yarda da su kenan sai manzo Allah ya ce haka ne aka ce haka ne sai ya ce to shikenan wa ana uqsimu billah na rantsa muku da Allah la utliquhum bazan kwance su ba wala a'dharhum kuma ni bazan ba su uzuri ba hatta umara bi itlaqihim zan jira sai an umarce ni in kwance su in kwance su ku je ku ta zaman dauri duk abin da za ku daure kawo kanku ba ruwana su da ku da kuka kyamace ni nace a zo a tafi yaki kuka ki kuka zauna tare da mata kuka yi ku tafi ku bi ɗan uwanku musulmi ku da yaki shine za ku zo ku ce ni zan kwance ku ana gama wannan shine Allah ya saukar da wannan aya wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim sai yace me inna allaha ghafurur rahim Allah ya yafe musu shikenan ba ga aya ta sauka ba manzo Allah ya tura yace to maza Allah ya saukar da aya kuje maza ku kwance su aka je aka kwance su bayan an kwance su tukuicin da zasu yi manzo Allah suka ce ya manzo Allah ga dukiyar mu muna da shi gaba daya duk abin da muka mallaka da Allah gashi ya manzo Allah mun ba da shi sadaka saboda Allah dan wannan dukiya ta tsarkake mu sannan dan Allah ya manzo Allah bayan wannan ka neman mana gafara a wajen Allah bara mu sake zama mu ki fita yaki ba ainihin wato lokacin da dukkan bukaci a fita da suka kawo wannan dukiya ka duba manzo Allah da karamci sai ya ce a ana ma umirtu an akhudha min amwalikum shay'an ni ba a umarce ni dauki wani abu daga cikin dukiyar ku ba ko kadan kawai ni dai an ce in kwance ku in kyale ku Allah ya yafe muku je ku rike dukiyar ku to shine kuma Allah madaukin sarki sai ya saukar da ayar da ta zo ta nan gaba kun ga sun ce ya karba ya ce bai zai karba ba ko ba ka bane to shine Allah zai ba da labari nan gaba khudh min amwalihim sadaqatan wannan kisar Imam at-Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa da kuma a cikin durrul mansur na Imam As-Suyuti da sauransu to bari mu ji me Allah ya faɗa bayan ga sun ce gashi ga sadakar su sai annabi ya ce shi ba zai karbi komai akan abinda a suka kawo ba dan Allah bai umarce shi ya karba ba to sai Allah ya ce me ya faɗa mallam
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim
shikenan sai Allah ya saukar da ainihin wato dokar da manzon Allah din yace bai saukar ba ta karba na dukiya wannan yana nuna mana cewa manzon Allah baya yin abu sai da umarnin Allah sai Allah ya ce to shikenan khudh min amwalihim sadaqatan karbi wani bangare daga cikin dukiyar su a matsayin sadaka, tutahhiruhum, ka tsarkake su, karban sadakan nan kaman kana tsarkake su ne daga zunubin su, wa tuzakkihim biha, sannan kuma ka dada daukaka su. Kalmar tuzakkihim anan tana nufin tarfa'uhum min manazilil munafiqin ila manazilil mukhlisin, ka daukaka su, ka tsarkake su, ka wanke su, shine tazkiya. Yaban mutum ka nuna na kirki shine tazkiya, ka daukake su daga matsayin munafikai ka kai su matsayin masu ikhlasi. Wa salli alaihim, kai musu addu'a, ka neman musu gafara. Inna salataka sakanun lahum, lalle addu'ar ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakanun lahum, rahama ce gare su. Inna salataka sakanun lahum, ai inna du'aaka rahmatan lahum, addu'ar ka jin kai ne a gare su. Abdullahi dan Abbas yace inna salataka sakanun lahum, ai inna salataka tuma'aninatun lahum, kaman wata nutsuwa ne a gare su. Wallahu samiyun alim, lalle Allah tabaaraka ta'ala mai ji ne kuma masani ne. To sai kuma yace mai malam,
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
Bata sai ta zama ita ce dalili karara na nuna duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa sadaka ko zakka yana yin addu'a. Lalle in ya karba yana yin addu'a. To shine malamai suka ce yana da kyau shugaba ko malami ko jagora aka nemi taimako, mutane suka bayar, to ai musu addu'a, ko wani ya kawo zakatu ai masa addu'a, a ce Allah ya sa albarka a ciki. Shi yasa ma suke sabani, shi me hukuncin liman ko shugaba yayi addu'a lokacin da aka kawo zakka? Wasu suka ce wajibi ne, saboda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, kai musu addu'a shine wa salli alaihim. To shine wasu suka ce wajibi ne ai musu addu'a, wasu kuma suka ce a umarni ne na mustahabbi, wasu kuma suka ce a idan zakka ce ta farilla lalle sai an yi, amma sadaka ta nafila mutum ya bayar ba dole bane sai an yi wannan addu'a din. Wasu suka ce wajibi ne ga dukkan wani fakiri idan ya karbi sadaka a hannun mawadaci to yi masa addu'a, dan addu'ar fakiri wani lokacin tana karbuwa. To shine manzon Allah idan aka kawo masa sadaka sai ya ce, ko aka kawo mai zakatun da baya cin sadaka sai ya ce Allahumma salli alaihim, sai musu addu'a ya roƙa musu Allah. Sai Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi, yanzu ba sani ba cewa Allah yana karban tuba daga bayinsa. Wa ya'khudhu sadaqat, kuma Allah yana karban sadaka in an bayar. Me yasa ba kwa tuba, me yasa ba kwa ba da sadaka? Ana ba da sadaka ana tuba da yawa, idan mutum ya yi wa Ubangiji laifi yana so Allah ya yafe masa, ɗauki kuɗi ka je ka ba da sadaka, sai buhunan shinkafa ka je ka raba ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan ka yafe mu, sai abinci ka raba mutane, in baka da hali sai kosai, sai waina da safe ka raba fi sabilillah, sai kuli ka raba mutane, je ka sayo kwalin cingam 250 kawai ko 150 ka je ka raba wa yaran unguwanku, ka ce ku yi min addu'a na tafka wata barna ku neman min Allah ya yafe mu. Ko ba haka bane ba, a wannan kwalincin gabnin wallahi sai Allah ya yafe maka. Ga ayyukan ladana, je kaka samu mahaifiyarka ka ce mata wata atafa ka bata, ba ta tsammani, ka ce mama gashi nan na baki ki min addu'a. Je ka abbatuwa ka je kai kyakkyawan cafa ne nama lafiyayye, ka zo ka zube shi a gidanka suna yaya akai, ka ce lafiya lau, ku ci ku yi addu'a, ka ga yanda yayanka za su rinka tsalle suna murna. Amma ba wai ka zama matsolo kullun kai daga nama daga sallah babba sai babbar sallah ba, kuma kana da hali, sai dai in ka je kasuwa zaka sa kullun a yanka maka balangu na 750 kuma da yamma bayan karfe 5:05 lokacin zaka ci, kaga wannan ba daidai bane ba. In ka zo gida da sun yi abinci ka kama fada ka ci bai dadi ba, ya za a yi ka ji dadin sa? Ka ci balangu lafiyayye da albasa mai kyau, ka hada da yogurt mai kyau da gurasa, ko kaga ka ji maciyanta sun fara taliki kenan. Wa ya'khudhu sadaqat, ya ya'khudhu sadaqat ya taqabbaluha kenan. Allah yana karban sadaka in an yi, ya jama'a ku ba da sadaka, ku taimaka fi sabilillah. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, lalle Allah shine mai karban tuba kuma shine mai jin kai. Ana nuna mun lokaci yayi zamu tsaya a nan gurin, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure ko tantaban harshe, Allah ya rangwanta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكوي من الدنوادي ربطو تكدى يكيرد من التنبيه الله يساك مسألة الخير تنبيه نمي فأدكر وامي كيو قريد غسكي كما نيدا أننا تصمان كونا فأداد أما كما تندن غير ربطو توبان فأدابا. أكوي كسا دمك كاو تا karkashin ayan nan wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna. Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa ya kawo sababin saukan ayar cewa akan Salaba ibn Hatib ne kamar yadda muka yi bayani mai tsawo da sauransu. To amma daga ƙarshe kissar kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa da yawa waɗanda suka ingantar da cewa bata inganta ba bata tabbata akan wannan mutumin ta sauka ba. Na so a ce a ƙarshen ayar da na gama bayani nayi wannan tambihin kamar yadda muke idan mun kawo idan riwaya ta inganta muna faɗa amma bata inganta ba ma muna faɗa. To lalle ina jin na samu zuhuli ko mantuwa ko kaucewa ban samu na faɗa ba. Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya ƙara maka imani da takawa akan bibiyar abinda ake kuma wannan shine abinda ake da bukata. Mun sha faɗa muna maimaita wani lokacin malami zai zo yi ta bayanin abu to amma sai kuskure a cikin bayanansa amma yana dalibai na ƙwarai masu bibiya to sai kaga sun faɗakar da shi sun dora shi akan wato hanya ta ƙwarai. Wani lokacin subutar baki zai yi sai ya faɗi wata kalmar da bai kamata ya faɗe ta ba ko wajen saurin magana sai ya faɗa ko kuma yana faɗan maganar sai ya tuno wani abu wanda ba wannan abin ya kamata ya faɗa ba amma saboda tunanin wannan abin da yayi sai ya dora akan wannan abu yana iya faruwa. Sai yiwa kuma ma mutum ya dauki wata issa din ya kawo ta bata inganta ba a tsammanin sa kuma ya ta inganta amma kuma bata inganta ba sai kuma a fadakar da shi shikenan sai ya dawo. To amma yanzu kaga kamar wannan din ma kissar ko littafin da yake gabana din yayi bayani cewa din ma bata inganta ba kuma bisa ga al'ada ta yadda nake ina jin watakila ko tafsirin da muka yi a ko Gombe ne ko ina ne nayi bayani sosai akai wannan din kuma wani abun ya dauki hankali na ban samu na fadakar ba. Nagode kwarai da gaske kuma ƴan uwa ina jin za ku iya tuna wannan kissa din sai mu abin nan. Akwai wasu da aka ambata irin Jadd bin Qais shi ma mun kiraye shi a ciki shi wannan ya inganta akan kissar akan sa ta sauka da shi da sauran waɗanda aka ambata kamar yadda wasu malamai suka rinjayar akai ni ma kuma na faɗa a cikin maganganun da na faɗa din sai dai ban emphasize na ƙarfafa cewa shine yafi inganci ba. Allah ya gane da mu. Akwai dan uwa ɗaya daga cikin manyan malamai da muke da su a wannan gari mai albarka Sheikh kuma Al-Ramma malamin Shawi hafizahullahu wa ra'ah dan uwansa Allah ya masa rasuwa dan uwansa Allah ya masa rasuwa su ana bukata a taimaka mai da addu'a Allah ubangiji ya yafe masa ya kuma rangwanta masa. Waɗanda kuma duk suka san shi dan uwa malamin Shawi sai mai ta'aziyya dangane da rasuwar wannan dan uwa nasa kuma yi addu'a dai ita ce hammu haja duk cewa kuma ta'aziyya din ita ma sunna ce daga cikin sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Allah ya ganar da mu. Allah ba mu dacewa. Allah ya sa mu cika da imani. Wai me hukuncin matar da ita kuma ɗabi'arta idan mai gidanta ya siyo wani abu na amfani na yau da gobe sai ta rinka kwashewa tana cinyewa ita kadai sannan ba ta ba wa kowa ko kuma kayan abinci ne sai ta rinka ɗebewa tana kyautarwa ko tana sarrafa shi kawai sai dai ta rinka cewa mai gidan ya ƙare. To ka san mutane kowa da irin halinsa. Wani Allah ya jarrabe shi da shegen san duniya da kwaɗayi. Ina jin Allah ya jarrabe ka da kwaɗayiyar mata ne bata kyauta ba abin da ta yi mai gida ya siyo abu kirib da ciki ki cinye keke kaɗai wannan ba daidai ba ne kuskure ne tozar ta kai wulaƙan ta kai ne kuma akwai shiga haƙƙin mutanen gida saboda bana jin akwai wanda zai je siyo wani abu ya kawo na amfanin gida gaba ɗaya matar ta zo ta cinye ita kadai ai shiru a zuba mata ido kuma a ce daidai tai wannan ba daidai bane ko ba ai wa'azi akai ba ta san ba daidai bane so haramun ne ta rinka handa mai kayan gida ita kadai tana yin amfani da shi ta hana wasu kuma abinda zai ba ku mamaki akwai waɗanda wallahi ma ƴaƴan su ma yi suke ƴaƴan su na cikin su wallahi musu suke rowa su kawo su hana su mai gida fa wani wallahi in ya siyo abu ya kawo sai dai labari ko shi ya siyo ya kawo wallahi ba za ta bashi ba mai dan kokari ne ma zai yi magana ya ba a bashi ba amma wanda aka rena masa hankali maganan ma bai isa yi ba dan wata in kai cewa zaka har kai har kai saka yi magana haka za a gaya maka saboda an rena maka kurwa an rena maka hankali to Allah rama mu da rauni a gida har a waje ma ko sannan kuma kyautar da kayan mai gida bai halatta ba sai da izinin sa sai dai yar kyautar da bata kai ta kawo ba bil ma'rufi wannan ba za ta iya cutar da shi ba ko ta cutar da gidan ba ina fata ana fahimta so amma a dauki babban kyauta a yanzu misalin mutum ya je yayi kuru ya siyo buhun shinkafan sa ya kawo gida kawai matar sai ta dabi kwano uku ta ba wancan kwano hudu ta ba wannan kwano biyar ta ba wannan to me saura kaga ai ta kasara ka sai dai kawai akwai lada a lahira to akwai lada mana in ka nemi ladan Allah ya baka ladan amma ladan da baka shirya masa bane ba amma tsakani da Allah akwai kasarewa ka san shi aikin alherin ma a yi maka iya wanda zaka yi ko ba haka bane ba amma a zo a yi maka abin da baka shirya ba ba dadi wannan so matar da take wannan ya kamata ta ji tsoron Allah ta gyara kuma ha'inci mata sun shahara da shi da yawa mata suna ha'inta maza da yawa akwai masu sai da kayan abinci wallahi wallahi malam shi yasa wani zaka ga ya kwammace kullun a rinka siyo masa manja a leda a makota a je kanti a siyo magi kwaya uku hudu ya yadda kullun zai fita ya bada kudin ci bane saboda mata ba ta da kirki amma wanda Allah ya masa arziki ya samu mata kirki ya siyo bunin shinkafa ya aje bai da matsala katan din magi gaba daya nawa ne katan din ya siyo shi ya aje shi da na kafi zabo da na wannan ya aje man gidan ne ya siyo jarka jarka galan galan ya aje ya san bai da haufi taliya katan katan ya aje duk abin da ake ci yayi kawo da yawa in dankali ne ya siyo buhu guda ya juye ya ta shan iska ana diba bai da matsala saboda yana da matar kirki mai tanadi mai kirki akwai wanda ita ba wai kyautar da shi take yi ba ko kuma ta sayar ba a'a haka kawai za ta wulakanta ta bashi lalaci ita mugunta ne da ita da rashin tsari yanzu kaman dankali ka je ka sayo buhun dankali ka kawo saboda kana da large family mai kwanta ba za ta gyara shi kafin ta fitar da shi daga buhu ma ba mamaki sai ya kwana bakwai so idan ta fitar da shi rabi ya rube rabi ya abin nan in an ci sa sai ya fara wari ya fara tsiyayar da ruwa saboda tsabar ke ta matar ba shi kenan kai kuma ka shigaltu kai ne can gurin kai ne nan ka buga nan tunda ka kawo wai matar ba shi wai tunda ka kawo wai kai ne zaka je da kanka ka sunkuya ka kira ayyanka ku zazzage buhun dankalin nan ka raba shi ita ba za ta yi ba tana gida tana kwance tana daki tana kwance ina gajiya hajiya lafiya kalau ga kai an kawo sai ta ce aje shi anan wallahi tallahi leda zaka kawo kullu leda dan abun duniya zaka kawo sai ta ce aje shi anan je ka rataye shi a kitchen rataye shi ka shigo ita ba rata so ba tana nan ta kwanta a three seater yar gidan suwani wannan maganin ta ha Allah ya rufa asiri ba shikenan ba maganin ta Allah ya rufa asiri ai ban faɗi komai ba a rama dan ka san ku saboda karama ku yankan rake ne a wannan babu ba kwa san fatawa mai zafi akan harkar amarya yauwa so da Allah ya kamata mata ku ji tsoron Allah a rinka kyautatawa rashin kirki da rashin mutunta abinci bai da dadi yanzu akwai matar da zaka je ka tarar da wallahi man gida idan ta soye dankali sauran man nan ba za ta mai da shi jarka ba ko galan ba haka za ta bashi kuda ya ta fadawa sai a zubar da shi akwai matar da idan ta toya mai man gida aka zuba yara shinkafa da wake da albasar da komai haka za ta bashi kurai ta zuba akai in za a sake wani abinci sai a sheƙar da wannan a zuba sabo saboda akwai galan guda jarka guda ne a aje to malam in dai ba kare ne ya cije ka ba ka je ka sayo jarka ka aje mata ba za ka yi ba to wannan shi yasa kuke ganin wasu ba sa yadda su kawo abu plenty a gida a yalwace su aje saboda cutar su ake kuma tsakani da Allah hidindimu yanzu sun yi mutane yawa ba kada lokacin da zaka je ka bibi tarkar kitchen ba zaka iya yi ba al'amura sun maka yawa na rayuwa amma in ka fara wahala aljihun ka yi tsami to nan ne zaka san cewa ana cutar ka abokin ka ne zaka ja baka labari ya ce wallahi ni dai indai na sai wannan man toke din indai na sai wannan oke din wannan jarka guda in na sayi ta wallahi sai ne wajen wata hudu ko biyar ce wata hudu ko biyar wani ce wallahi ni in ya dade a gidana sati uku alaji yayan ka na sai ni duka yayana uku ne mata ma mata ta ɗaya ne sai ce to ni mata na biyu yayana 17 amma wannan jarkar wallahi sai ta yi min wata biyar sai ce to daga nan an fara bashi kilu ya gane cewa ana cutarsa kuma in ya je gidan ya duba za ka gani taliya fa zaka rinka gani a kwalbati a lambatu taliya yara sun ci taliya sun rage idan an zo sai a zuba mata ruwan wanke wanke kawai sai a kora mata ruwa ta bi kwata kun wallahi ba ran gaya maka sirri kaga taliyan nan idan aka wanke ta aka gyara ta aka dada shanya ta tana komawa yanda take da ne ko ba ka bane mallam motsewa take ta saki dawowa akwai matan da bi suke yi a basu wannan hattuwo da kike ganin sa kando din nan aka shanya shi ya bushe aka daddaka shi aka daddafa shi yana dawowa hayyacin sa wani irin dandano yake barwa na daban kuma abinci ne mai lafiya Allah kuwa to amma matan mu na wannan zamanin ba san wannan ba yanzu mace in kace mata ta rinka tara kando ana gyarawa sai ta ce ka rena mata hankali kai kuma ba za ka iya tara kanzo ka ajiye ba abinci ba yara za su ci tuwo su rage irin yara da ba a yi musu tarbiya ba sai a zuba yara tuwo mara guda sai su ci rabi ko su ci kwata su tashi su bashi a gurin wallahi ba za ta iya dauka ta sa yaran su kai wa almajirai waje dan ka samu lada ba dan keta haka za a dauki wannan mara tuwon aje a kifa ta a dustbin saboda suna da dustbin wanda aka rena masa hankali in an zo sai a ce kuma za ku dora leda a kai in kun zuba tuwon ku sa leda a kai kai ya zo wucewa ya gani ya yi fada haka ake to dabarar da za ka samu itacen ka mai lafiya kusan da dustbin ɗinka dare da ka zo wucewa ka rinka cusawa kana ɗagawa wallahi bai shiga wala tajassasu ba dan aljihunka ne illata kaza ina ba ku wannan labarin da yawa saboda hali da ɗabi'ar mutane musamman matanmu a gidaje abin bakin kuma ina ba ku wannan sadaka ku matasa da ba ku yi aure ba ku sani cewa ko wannan gadin aka bar maka da kai da matarka wallahi an gama ka da aiki kuma waɗannan matan da kuke ganin su a titi sai dai Allah ya sauke kawai wallahi da yawan su ba su da tarbiyyar sanin tattalin arziki a gida da yawan su ba san babu ba ba san kuma alkinta ba sai alfahari sai nuna isa sai kafafa shi yasa Allah yake jarraban mu duk lokacin da ka wulakanta abinci a gidanka to sai kuma abinci ya zo ya wulakanta ka ko ba dade ko ba jima in gaya maka gaskiya shi yasa Allah muku albarka ni ina da ra'ayin kuma ina goyen bayan masu wato masu goyen bayan harkar dumame a gida duk tuwo idan an yi da daddare ka ce wallahi alƙawari ne a gidan nan da tuwon karamin yaro da babban yaro wanda aka ajiye a mai da shi cikin ƙwarya a mai da shi ƙwarya gobe da safe ba wani magana shayi ba wani magana biredi a dora tukunyan nan ta bararraka a juye wannan dumaman a gauraya shi ya gauraya hada jikinsa kowa zuba masa a kwanansa akwai wani abinci lafiyayye ma da safe in ba dumame ba din mutane ba bata lokacin su suke yi ba Allah ko mallam mallam ko ba ga wani ai duk wani abin karyawa wallahi ya biyo bayan dumame a ba haka bane ku yan birni ne shi yasa amma ka jarraba dumame ka gani baka ji labarin daga Lagos ana turowa a jirgin safi a zo a sai dumame a nan Kano a koma ba baka ji labari ba yanzu a garin nan fa akwai gidajen da fa layi ake da safi dumame ake zo ake ci wanda suka san kimarsa ba wai kai da tuwon gashi a gidanka kana wulakanta shi ba kuma dumame yana da wani sirri na daban sai daga baya zan muku bayani in Allah ya sadda wannan bawan Allah yana tambaya akan a inda yake ko a bangaren su an yi masallaci a makabarta shin wai haka din ya halatta ne duk masallatai da ake a makabarta ko manya ko kanana haram ne ba a yin masallaci zaka yanzu sama kabartu ana binne mutane sai ga wayan mutane saboda tsoron Allah sai aje a dan yar musalla masallacin da ake azhar ake al'asar kuma sai ayi fuskar masallacin tana cikin makabartar mutane gani suke wai wani alama tsoron Allah ne an sa masallaci na fesin makabarta to asali man hadisi sahihi ingantacce da malamai suka ruwaito na sunna manzon Allah ya hana ayi salla la tusallu ila alqubur kar ku yi salla kuna kallon kabari haram ne kuma ko a gidanka ne ma in dai da kabari ba a salla ana kallon shi wala tajlisu alaiha kar ku zauna akan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku mai da gidajenku kaman makabarsu kada ku mai da gidajenku kaman makabartu kaman ya kai ku mai da gidajenku kaman makabartu malamai suka ce saboda ba a salla a cikin makabarta asali makabarta ba wajen salla bane so kuskure ne yin masallaci a makabarta ko babban masallaci ko karami ko malamai sun faɗa cewa an salla a masallaci da yake akwai makabarta ma sallar ba tayi ba saboda annabi ya hana ya ce kada ayi kada ayi kada ayi kada ayi ina fatan kuna fahimta to kar wani ya dauka cewa tsoron Allah ne ko takawa ne kamar wasu makabartan da zaka ana ta sa masallatai ana yin sallaci wannan akwai hadisi masu tarin yawa karatu ne mai zaman kansa insha Allah akwai wani kasar da nayi akan wannan zan bincika muku in na same shi wanda na gabatar da wani karatu akan wannan kadai abin da ya shafi makabarta da masallaci sai in kawo muku shi kuje ku sashi a MP3 ku yi abin nan insha Allah wannan ina magana akan hoto na kamera da wanda ake dauka ana ratayawa asalin shi hoto malamai sun fada sun yi sabani shin haram ne ko ba haram bane wasu sun ce ya halatta suka ce wato ba laifi bane dan an dauki hoto wasu kuma suka ce bai halatta ba kuma wannan ra'ayi na bai halatta ba shi yafi inganci su kawo hadisai da yawa ce manzon Allah ya ce duk mai daukan hoto ran tashin kiyama Allah zai mai azaba kuma sai Allah ya ce ya raya duk abin da ya dauke hoton shi wadannan hadisan suna nan fa ba mansukai bane akwai na larura malamai sun ce akwai hoto da yake na larura tun zai je aikin haji ne zai je makaranta ne wani larura dai ko passport ko wani abu sauransu wani larura ne to irin wannan fa na bidiyo suka ce shi hoton bidiyo da ake littalim dan karantar da mutane addini wannan ba laifi dan a tsare ilimin ya dauki wani lokaci mai tsawo ana kallon sa ko ana ji wannan ba laifi amma shi din ma akwai wanda ba su yadda ai musu ba kamar yanzu Malam Albani za ka taba ganin karatunsa na bidiyo irin wannan ba baya yi amma akwai wasu malaman na duniya wanda ba shi ba suna ganin a kada a tsananta tunda babi ne na karantarwa yanzu mutane ba lalle bane su iya zaunawa dukkan su zo su ji wannan karatun amma in aka dauke shi za a iya yada shi wurare da dama a duniya a sa shi a duniya kamar yanzu yadda ake wannan karatun yanzu muna yi sai aje a dauke shi a sa shi a gidan wani talabishin din da duk duniya za a gan shi wani ta dalilin wannan zai samu wannan to suka ce idan an duba amfanin ya fi rashin yin sa din fa'ida to sai a yi din shi yafi haka suka ce amma dai a dunkule hoto abin da yafi dacewa kada a yi shi kuma ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah ya ce duk ɗakin da yake akwai hoto a rataye a cikin mala'ikar rahama baya shiga ku yi haƙuri fa duk ana yin hotuna muna yin hotunan nan ana ɗaukan mu a ɗaurin aure a wurin wa'azi a wurin karatu ka ga babban malami shi ma ya zauna ya gyara babban riga an ɗauke shi an liƙa an yi waye duk ana yi na'am za ka yi wasu uzuri wataƙila ya ɗauki ra'ayin cewa ya halatta ne wani kuma yana ganin cewa bai halatta ba ina fata ana fahimta so da yawa-yawan malamai kamar yadda za ku samu wannan ƙarin bayani mai kyau Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama akwai littafinsa mai kyau Adabu Zufaf Sunnatul Mutahhara yayi bayani akan hoto da kashe-kashen hoto da rabe-raben hoto da bayanin malamai akan hoto da hukunce-hukunce kuma kaga malami ne na zamani duk ya kawo hujjoji wanda suka ce ya halatta ya rushe su da wanda yace bai halatta ba kuma ya goyi baya tunda shi da Malam Albani haka yake hujjar da tafi karfi ita yake bi kuma yake goyen bayanta mun sani ko yan uwana suna fahimta to muna fatan Allah ya gane da mu so duk wanda yasan yana da hoto a dakin sa ya tabbatar wallahi malaikan rahama baya shiga ko wanda suka ce ya halatta ma ba su ce yana shiga ba da hoto da credit dai duk wanda yasan a falon gidansa ko a dakin kwanciyarsa amaryarka ta je ta kawo maka hoton ku lokacin kuna samartaka to ya kamata ka sani wallahi malaikan rahama ba ya shiga kaga ku tashi hankali ya wuce malaikan rahama ba zai shiga dakin da kake ba in ka mutu ba bai zai zo kan gawa ka ba to wannan kadai bai isa tashi hankali ba amma yanzu gani ake burgewa ne mutum ya zo falon sa ya jera hotunansa da hotunan kakansa da na babansa da na waye ga hotunsa shi ma lokacin suna yarinta ya riko uwar ƴaƴansa yaro ya tashi yana gani ce ashe baban mu dan duniya ne kwarai da gaske haka ba daidai bane ba wani kuma tun suna irin yara din nan an yi samartaka ya dauki wuta ya haka sai ya sa yaran suna gani ma na shi ma lokacin yana yaro shi ma fa dan banza ne cikakke ba daidai bane wannan ai sai ka nuna musu alheri Allah ya ganar da mu ga wani dan uwa yayi wani wato tsinkaye da wani bincike da ya gani yace a fadakar da mutane yace akramakallahu wato na lura zaka ga mutane yan uwa da yawa lokacin da suke neman auren mace ba sa fashin zuwa zance suna zuwa gidan yarinya akai 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 ba bata lokaci haka ne yace amma wallahi zaka ga mutun da ya auri yarinya sai ya debi lokaci wani shekaru yake bai je gidan sa da kansa ba saboda ya debi abin da yake zuwa dan shi haka ne kenan da mun ba dan Allah yake zuwa ba sai ga mutun ya kai shekara bai je gidan sa da kansa ba jama'a kuma wannan ba daidai bane ba daidai bane sulkinka kaman babanka ne sulkarka kaman mahaifiyarka ne zaka yi kima kwarai a idan matarka idan ta ga kana girmama iyayenta ita ma za ta yi kima kwarai a wajenka yayin da ka fahimci tana girmama iyayenka vice versa kamata dinu tudanu wal jazaa'u min jinsil amal idan naga kana mutunta ni nima zan mutunta ka in naga kana nuna mun kauna nima zan ce gaskiya ina kaunar ka saboda kana kaunata idan naga kana son ƴaƴana kana kula da su nima zan ji ina son ƴaƴanka ina kula da su naga kana dauki ƴaƴana ka kai su na dauki ƴaƴana na kai su gidanka zaka ji kunya kace kai kai ma barin wata ranka debo ƴaƴanka ka kawo su gidana a matsayin ziyara ka kulla zumunci haka ne ko baka ba haka dabi'a mu take ko to duk matan mu wallahi suna sa ido akan mu suna gani yaya muke mu'amalantar su da su da mu da iyayen su da surkan su ko bata iya bude baki ta gaya maka ba to abun yana cinta a zuciya yana damunta abun yana damunta a cikin zuciyarta so ku mutunta surkan ku kai musu ziyara ba wani abu bane ba abin da zaka rago da shi ina ga jiya lafiya to Allah muku albarka ina godiya ai duk mutumin da ya dauki yarsa ya baka ai ya gama da kai a duniya kamar yanzu fa kai ne ka tuna kai ne kai yarka din nan da kake kana kaunarta kana santa ka dauke ta din gurin gum ka bawo wani mutum wanda ba dangi ya ba da baba haduwar titici kawai yazo yace ina son yarinya kai ya kai ya kai ya kai ka yadda da shi baka yadda da shi baka hakura ka bashi kuma daga baya zai dauke kafa ko zuwa gaishe ka baya yi in ka ganshi a gidanka ya kawo maka yar za ta haihu ne in ka ganshi a gidanka mutuwa aka yi in ka ganshi a gidanka gobara aka yi shi baya zuwa dan Allah kawai ya zo ya gaishe ka baka da mutuncin da zai zo ya gaishe ka kowa ya baya iya bugawa ya gaishe ka zaka ji dadi to tunda kai baka ji dadi ba to bai kamata kai ma ka yi wani ba tsakani da Allah muna da rauni akan wannan babin sosai amma ciwon sa sai ranar da ka girma ka haifi ƴaƴa mata ka aurar da su lokacin zaka gane samun sirki na ƙwari yana da dadi amma yanzu ka je ka ci gaba da yi ko kai daiwa ko kai kadan kawai ina tausaya maka kada Allah ya jarrabe ka da yaya mata. Wallahi idan Allah ya jarrabe ka da yaya mata zaka ga wulakanci na fitar hankali. Saboda me? Kai ma yayan da aka baka matan baka mutunta iyayensu ba. To ku ba yanda za ai kai ma idan ka dauki naka yayan wasu su zo su mutunta ka su kimanta ka. Wani ya gaya wa matarsa ta bata masa rai. Suka zo yana fada yana mata kaza ya dura mata ashar ita din ya kira sunan mahaifiyarta ta ma ya danna mata ashar kayya 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 tace wallahi za ta fi za ta yaji kaza kaza ce kije yajin a gaban babanki in kin yi sai in mare kin mare shi wallahi kaji ba karfin hali ya mare ta ya mari ubanta ya mare ta ya mari ubanta kai Allahu akbar Allahu akbar. So ina bada shawara wa dukan mu gaba daya mu mutunta surukan mu. Yana daga cikin mutunci ko baka ba surukin ka wani abu ka je ka gaishe shi. An iso lafiya to lama dalla Allah ya sa albarka ina miki fatan alkhairi sanda zuwa Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa akan sauransu inda abun hali na alheri ai musu ko menene. Ko da sun fi karfin abun ai musu wannan yana da kyau. Ku yi hakuri. Akwai wani babin daban wanda ba yanzu zan yi magana sa ba sai gaba ta kama rashin kirkin wasu daga cikin surukan dan yanzu na san ina fada wani zuciya tana tafasa yana cewa malam bai san halin su bane shi yasa na san su wallahi akwai marasa kirki over amma ba wannan janibin nake so ka duba ba yanzu ina magana akan ihsan eh Allah ya rahama da Allah malam muna buƙatar wannan majalisi mai albarka da yasa wata yar uwa a cikin addu'a saboda wani abun addu'a ta alkhairi akan Allah ya biya mata wata bukatarta to muna fatan Allah ya biya mata na alkhairi din na sharri ne kuma Allah ya kautar mata ya kawo mata na alkhairi akwai wani dan uwa shi ma da barayi amiroba suka kwace masa motarsa motarsa gaba ɗaya suka karbe masa shi ma na bukatar wannan majalisi yayi masa addu'a Allah ya mayar masa da alkhairi to muna addu'a Allah ya mayar masa da alkhairi macen da tayi jinin al'ada ko kuma mace za ta yi wankan jinin wance za ta yi wankan janaba sai ta cire kidanta a'a ba dole ne sai ta cire kidan ba a bisa rance mafi inganci in dai ta zuba ruwa ya ratsa kan ta tabbatar ruwa ya ratsa kan gabaki daya to yayi wasu kuma malaman suka ce in wankan haila ne tunda ba kullun ake yin sa ba a wata sau daya ake sai ta cire gashi saboda ruwan ya ratsa gaba daya amma wankan janaba ne yau da gobe da ake ba sai an cire ba to amma duka dai in an yi din ba a cire gashin ba in dai ruwa ya ratsa ya taba ko ina to wanka yayi ba ci bai ba wai wani ya ji ya bi boka sallah to wai kake kaje ka bi boka sallah kaji sai da yaje ya bi bokan ya kawo yake tambawa ya halatta ko bai halatta ba da ya kamata kafin ka bi bokan zaka tambaya kace ya halatta ko bai halatta ba to me hukuncin in dai boka ne sallah ka babu na'am ai boka ba musulmi bane ko musulmi ne ai on dai kun dauke shi musulmi a gwanda wanda yana zuwa karatun gaba daya to wannan shekara nawa muka yi mana wannan abin ba aqida kenan boka boka kafiri ne ai ko ba ga bane ko da hannun wannan nan gwata ku wallahi haddashi da shi nake boka da yake da awar ilimin gaibu abin da ya kafirta shi kenan boka da yake tsafi boka da yake da aiki da ruhani da aljanai da aljanu da yawa wasu daga cikin boka ya sallama ba sai akwai bokan da Qur'ani yake dauka izo 60 yana jefawa cikin jini da shi yake yin aiki a haka duka wannan sai mu sashi zama musulmi to ga hadisi ba wai bokan ba mafaka dai annabi cewa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje gurin boka ko mai bugun kasa ko mai da'awar gaibu arraf yace ya san abin da zai faru gobe duk wanda ya je wurin sa kawai annabi ya ce hakika ya kafirce da abinda Allah ya saukar wa annabi Muhammadu gaba ɗaya abinda Allah ya saukar wa manzon Allah ya kafirce masa to ina ga shi bokan a wata riwaya manzon Allah ce duk wanda ya je gurin sa ya je wurin boka sallarsa ta kwana 40 Allah bai zai karba ba lam tuqbal lahu salatun 40 layla kwana 40 bai da sallah to wanda kaje wurin sa ba zuwa wurin sa kawai kwana 40 babu sallah to wani kuma yazo wai ya rubuto ma takarda wai mai hukuncin wanda ya bi shi sallah zuwa wurin sa kadai fa kai asara sallar wata guda da kwana 10 to ballantana kuma tsautsayi ya sa shine limami a unguwar ku shi yasa duk wanda ya san wani boka ne liman unguwar su wallahi kar ka bata kanka lokaci wallahi ka daina bin sa sallah ka nemi wani masallacin ko ka nemi wani abokinka ku rinka yin sallah ko a kofar shagon ku ko a gindin wata bishiya ku jam'in ku ko kuma ka tafi wata unguwa ka nemi keke na 10,000 ka rinka hawa kana tafiya wata unguwa kuna sallah yafi maka alheri amma ina gaya muku to shi kansa ma in yi sallah shi kadai bata karbo ballantana in ya ja wani ina maimaita wannan saboda akwai masallatai unguwannin da limaman bokaye ne suna yin bokanci suna limanci saboda sun rena mutane hankali duk wanda aka san yana yin bokanci ne shine amfanin ilimi wato dadin mutum ya zama ahlus sunna ba wani compromise shi ahlus sunna fa wanda ya yarda da shi yake bin sallah wanda bai yarda da shi ba baya bi shine kike da kike wani ne wallahi ba zan bi ka sallah ba saboda me ba amuntu da kai ba ba wani zagi ba duka amma mutum yazo yana tabka barna sai a ce to ya za a yi shine limamin goya za a yi ya za a yi sai ran da ku je kiyama Allah muku lissafin sallar ku ta kuce shekara 20 babu ko gane ya za a yi ba daidai bane kawai ka fito fili duk abin da ke ba daidai bane ka kaurace masa a san ka kuma da wannan yana da kyau wani ya je ya daura aure a wani masallaci da yazo ya daura aure sai ya ga bayan an ciro su daki ana kuskusu ana kawo na malam sai ji ana malam kuma ga shi ne malam din ga gemunsa kuma ga sunna kuma ya daura aure ga can wani a gefe yana cewa a bada na malam sai ga an zaro 3,000 da kyar wanda ya zaro 3,000 ya birci na fuska ya bata rai saboda bayan an tatike sadaki kuma an ce a bada na malam to sai da aka miko sai ce wannan fa ce eh na malam ne ka san duk inda masallacin gargajiya yake da yan gargajiya suke idan an daura aure sai an bada na malam akwai daurin auren da naje ni wakilci ma za a daura auren aka ce sai na bada na malam nace tab iyo dara ta ci gida wallahi a garin nan gaya maka shi bai san ni ba wanda yazo wani wai babban malami ne wai anguwar ta su ni kuma ni ne wani dan uwa ne wani dalibi je tura ni je zan karban masa aure kuma ni bai bani kudin malamai da za a bawa malamai ba ni kuma ga aqidata nace na tsaya ne tunani nace yanzu ni ne zan cire kuɗi in bada kuɗin malamai a gurin nan yau nace ko za a yi ta sai nace saboda me za a bada na malam din sai ce haka ake al'ada ake ai ladan daurin aure ne nace to a ban da ma zan daura auren ni kyauta ba sai an biya ba yace a yace lalle za a ba wallahi malam muka dauki lokaci mai tsawo kuma na sha babbar riga sosai ba zan ce ban da ita ba kawai cewa ne gaskiya ba zan bayar ba wani yana ce akar maka latin da an samu rufin asiri Allah ya rufa asiri ka bayar mana wallahi mallan ne ta yanka gumi in ga ma na rasa yadda ni gani ni kadai na shigo yan rakiyar ta suna can waje ballantin nan na duba na ga ba wani dan uwa wanda zai abin nan da karshe dai ne kifa kawai ne shiru waye zai karba wannan nace ni ne zan karba sai wani a gefe sai yace a daura a karam kallon nawa ne sai malam sai yace amma ta yassara kawai ma ta yassara ya dauka bayar haka aka daura auren to shi dan uwa da aka zo aka dauko wannan kudin aka bayar ina buga muku misalin shi dan sunna duk inda yake da aka dauki wannan kudin aka bayar sai yace a mun ba ma karba nan rike kudin ka sai wani can a gefe sai ce izala ce sai malamin sai ce yayi itance sai ce a inda yayi izala ne ba sa karba kudin ka shikenan ka huta suna zuwa su ce dan izala ne ba za su bar ba fa huta ba akan a zo a yanka maka wata bid'a Allah ya gyara mana muna fata Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana rangwame na'am na'am masha Allah masha Allah masha Allah akwai wani dan uwanmu da muka yi addu'a nan masallaci idan za ku iya tunawa ciwon ciki ya kashe shi bai da lafiya ya irinsu akai masa addu'a Allah ya gafarta masa kuma Allah ya karbi shahadarsa ta mutuwa ta ciwon ciki to wani abokanansa da ƴan uwansa su kuma suka ce bari su ba da gudummawa suka kawo wannan Qur'anin a masallaci fi sabilillah cewa dai a dadayin addu'a ga wannan dan uwa Allah ubangiji ya gafarta masa kaga ƴan uwan kirki abokanan arziki kenan kaga iska su dauki Qur'ani suka bayar sun taimakawa masallaci kowa ya amfana sannan shi kuma wannan dan uwa ayi masa addu'a Allah ya yafe masa so muna fatan Allah ya yafe masa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ce mu komar mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته